نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملساك سادوها وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قايا وانا قرينا كانوا وانا يمتي نجوماء يومنا 23 غوات صفر بجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود 48 وانا كما يكي ريلي دا بقي غوات تقوس ميلادية تدبو بيودا 26 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surata ali imran wannan shine majalisin mu na 116 a cikin tafsirin wannan sura inda zamu ci gaba da tafsirin fadar Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minin ka ho mu shiga ci gaba da tafsirin ayat da muke ciki akwai mahaifin dan uwa Ahmad Ibrahim wanda yake tura karatuttuka Allah ya yi mahaifinsa rasuwa yau ranar Juma'a da ta gabata, don haka musa shi a addu'a Allah ya gafarta masa, amin, masa rahama, Allah ya haskaka masa makwancinsa, Allah ya yalwata masa kabarinsa, Allah ya karbi kyawawan ayyukansa, ya yafe masa kurakuransa, Allah ya sanya aljanna ce makomarsa, amin. Abinda ya bari a bayansa kuma Allah ya kula masa da su, Allah ya alkinta masa bayansa, Allah ya bawa ƴan uwa da ƴaƴa da jikoki da masoya haƙuri ya ba su kuma ladan juriya. Sannan kuma ana sake tunatar da 'yan uwa taimakon sautul haq da aka saba karba. Allah subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi, sa wa kowa a mizani, ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara wa rayuwarsu da dukiyarsu albarka. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitani لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Hakika Allah yayi baiwa ga mu'minai yayin da ya aika da wani manzo a cikin su, min anfusihim, wanda yake daga jinsin su, yatlu 'alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyinsa, wa yuzakkihim, yana kuma tsarkake su, wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, yana kuma koyar da su littafi wato alqur'ani wal hikma, da kuma hikima ita ce sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kuma lalle su sun kasance gabanin zuwansa suna cikin bata mabayyani. Muna cikin tafsirin wannan aya, ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da al'umma mu'minai gaba daya irin ni'imar da ya yi musu, ni'imar aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayan kasa. Da a bayananmu na baya mun yi bayanin yadda duniya ta kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama, da yadda al'amura duk suka rikirkice, manyan addinai duk gabaɗaya suka gurɓace, da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, addinin Yahudawa da addinin Nasara da ma addinai da aka ƙirƙira, manya-manyan addinai irin addinin Majusawa da addinin Buda da addinin Hindu, gaba ɗaya suka zanto addinai ne waɗanda ba za su biya wa ɗan adam buƙata ba, saboda gurɓatattun addinai ne. Duniya gaba ɗaya ta rikirkice, ta lalace a daidai tsakiyar ƙarni na 6 kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam karni na shida da haihuwar annabi Isa alaihi salam ya zanto ba batu ake yi na gyaran wata akida ba da ta lalace ko batu na gyarawa mutane wata ibadar su da suka lalata ko wata al'ada ta gurbace ba wannan batun ake ba batu ne na wato rugujewar duka wani tsari na rayuwar duniya duk wani tsari da ka sani wanda ya kamata dan adam ya rayu a kansa ya rubuje tsarin da ke tsakanin wato bawa da ubangijinsa ya rushe tsarin da yake tsakanin zamantakewar mutane ya rushe tsari na gudanar da tafiyar da shugabanci ya rushe tsari na iyali ya rushe tsari na kyawawan dabi'u ya rushe dan haka duniyar gaba daya ta zama tarkace ne da shara wacce kwashe ta ba aiki ne na mutum ɗaya ba zai iya wannan aikin ba aiki ne wanda ko da an hada mutane da yawa ba za su iya yi ba don haka a wannan lokaci ana buƙatar wani taimako na musamman daga Allah subhanahu wata'ala ana tsaka da wannan ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo hasken annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya wanda ya yi dukkan wani duhu da dan adam yake cikinsa idan ba mu manta ba mun yi bayanin cewa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da suke gina Ka'aba shi da ɗansa Isma'il sun yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wani annabi daga cikin zurriyarsu rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim yayi addu'a shi da ɗansa annabi Isma'il alaihi salam cewa Allah ka aiko da wani manzo daga cikinsu da zai riƙa karanta musu ayoyinka yana koyar da su littafi da hikima kuma yana musu tarbiya wannan addu'a ce da annabi Ibrahim alaihi salam yayi ta cikin nutsuwa da yarda da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yana jin shi kuma zai anshi addu'arsa kuma haka aka yi Allah subhanahu wata'ala ya ji wannan addu'a tashi da shi da ɗansa a lokacin da suke wannan gagarumin aiki na ginin Ka'aba ya kuma ansa wannan addu'ar tasu ansar wannan addu'ar tasu kuma ita ce bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ne daga zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi Isma'il duka wasu annabawa da suka zo bayan annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il koda kuwa sun kasance daga cikin larabawa ne kamar annabi Hud kamar annabi Shu'aib kamar annabi Salih to amma dukkanin su ba su kasance daga zurriyar annabi Isma'il ba ba su kasance daga zurriyar annabi Ibrahim ba saboda haka ba su ne ansar addu'ar annabi Ibrahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ba ba su zama su ne ansar ba kuma su Allah ya aiko su ne zuwa ga mutanen su kadai aikensu bai kasance zuwa ga duniya gaba ɗaya ba aikensu inuwar wato lemar aikensu ba ta lullube duk duniya ba iya mutanensu kadai aka aiko su zuwa gare su saboda haka ba su ne ansar annabi Ibrahim ba alaihi salam don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne kadai wannan ansar Allah kuma ya tashi ya zaɓo shi daga cikin al'ummar larabawa me yasa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin al'ummar larabawa tare da cewa akwai manya-manyan al'ummu waɗanda suke da wayewa da ci gaba na rayuwar duniya a wannan lokacin akwai al'ummar rumawa akwai al'ummar farisawa akwai al'ummar girkawa akwai al'ummar indiya akwai al'ummar china wanda dukkan manya-manyan al'ummu ne waɗanda sun daɗe da ci gaba da wayewa musamman ta fuskar rayuwar duniya amma Allah bai ɗauko annabi daga cikinsu ba sai ya ɗauko su daga cikin wata al'umma wacce a wannan lokacin ake mata kallon koma baya ba ta tanadi wani abu na wayewa ba al'umma ce da take rayuwa a cikin sahara al'umma ce da ba ta da wani abu na ilimi rubutacce komai da ka suke yi ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin wannan al'umma ta larabawa dalilai ne da yawa daga ciki akwai ingancin nasaba wacce take danganta su zuwa ga annabi Isma'il dan annabi Ibrahim alaihi salam idan har Allah subhanahu wataala ya ji addu'ar Annabi Ibrahim ya kuma yi niyyar ansa masa wannan addu'ar da yace wa ba'ath fihim rasulan minhum ka aiko musu daga wani manzo daga cikin su wato daga cikin wannan zurriyyarsa to dole ne ya kasance aiken ya kasance cikin wannan zurriya wannan zurriya kuma sai ya tabbata cewa zurriyar Annabi Ibrahim ce alaihi salam da ingantacciyar nasaba babu wata al'umma a wancan lokacin da take kula da nasabarta da dangantakarta da asalinta kamar al'ummar Larabawa al'ummar Larabawa ne duka duniya ta yadda da ruwayoyi masu gangan ku cewa jikokin Annabi Ibrahim ne alaihi salam jikokin Annabi Ibrahim ne alaihi salam al'umma ce domin al'ummar Larabawa al'umma ce wadda suke da wato suke alfahari da asalinsu suke alfahari da nasabarsu shi yasa ya zanto waƙe-waƙensu da huɗubobinsu suka cika da bayani na alfahari da maganganu na alfahari da nasaba da asali wanda har ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi ya gargaɗe su akan cewa su guje wa alfahari da nasaba da asali domin ba shi ne ma'auni a gurin Allah ba ma'auni a gurin Allah shi ne kyakkyawan aiki da taƙawa shi ne abinda Allah yake dubawa ya ba wa mutum daraja da karamci da ɗaukaka amma ba nasabarsa ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa inna Allah auha ilayya an tawadau Allah ya mun wahayi cewa ku riƙa yin tawalu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad har ya zanto wani bai yi ma wani alfahari ba da shi dan wane ne ko asalinsa kaza ne to Larabawa wannan kiyaye nasabar tasu ta tabbatar da cewa eh lalle su ne zuriyar Annabi Ibrahim shi yasa Allah kai tsaye yake magana da su akan cewa Annabi Ibrahim babansu ne cewa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim Allah ya ce ku yi fafutuka don tabbatar da addinin Allah ku yi fafutuka da jihadi sosai huwa jitabakum shine Allah wanda ya zabe ku wama ja'ala alaykum fid din min haraj bai sanya muku wani kunci a addini ba sai ya ce millata abikum ibrahim addinin babanku ibrahim Allah ya tabbatar da nasabar Quraishawa zuwa ga Annabi Ibrahim alayhi salam cewa su jikokin Annabi Ibrahim ne alayhi salam Annabi Ibrahim kuma ya musu addu'a Allah ya yi musu albarka ya sanya albarka da alheri a cikin rayuwarsu ta addini da rayuwarsu duniya to saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya ansa wannan addu'a ya sanya tsatsan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin Larabawa sannan abu na biyu Larabawa su ne suka kasance al'ummar da ba su tasirantu da wasu manya-manyan addinai ba waɗanda suke a wancan lokacin manya-manyan addinai da suke na wancan lokacin addinin Yahudanci da addinin Masihan wato Nasraniya addinin Kirista da addinin Majusiya da su ne manya-manyan addinai da suka kewaye su ta ko'ina idan aka duba za a ga cewa addinin Majusiya wato addinin mutanen Farisa ya mamaye yankuna masu yawa tun daga wato kogin Khalij har zuwa kan iyakokin Yemen duk wannan addini ne ya zo ya mamaye su addinin Majusiya sannan kuma Yahudawa su kuma sun mamaye dukkanin kasuwanni da manya-manyan kasuwanci na ƙasar Yemen da ƙasar Hijaz kusan duk su ne suka yi tasiri a cikin kasuwanninsu ta fuskar tattalin arziki sannan aka dubi ita kuma Nasraniya wato addinin Nasara shi kuma ya shiga ko'ina ya mamaye wato tun daga kan iyakokin Yemen har zuwa kan iyakokin Sham wato garuruwan da suka taho tun daga Yemen har zuwa Sham addinin Kiristanci shi ne addinin da ya shigo ta wannan bangaren ya yi ƙarfi a wannan bangaren da sojojinsa da fada-fada da manya-manyan masana nasu to amma duk da haka duk da yadda addinin ya kewaye al'ummar Larabawa ta ko'ina amma bai musu tasiri ba duk da cewa an samu 'yan ƙabilu kaɗan daga cikin kabilun larabawa waɗanda suka rungumi addinin kirista amma ɗan kaɗan ne kamar abin nan nasaran najiran da kuma irin su al-qasasina waɗanda suka karɓi wani abu na addinin kirista amma mafi yawancinsu ba su karɓi addinin kirista ba wannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi haka ne don ya zanto waɗannan addinan ba su yi tasiri a cikinsu ba ta yadda idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikinsu zai sha wahala wajen ƙoƙarin dawo da su zuwa ga fitarsu ta asali sannan abu na uku su ne mutane waɗanda suka rayu cikin ƴanci ba a yi musu mulkin mallaka ba wato larabawa tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicce su suke rayuwarsu ta ƴanci rayuwarsu ce suke ta ƴanci duk da cewa ga wasu al'ummu nan masu ƙarfi da suke kewaye da su da sun ci garuruwa daban-daban da ƙabilu daban-daban da al'ummu daban-daban da yaƙi amma ba su iya cin ƙasar larabawa musamman larabawan da suke na arewa ba su iya cin su da yaƙi ba larabawan da suke na arewa su ne larabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikinsu su ne al'arabul ariba al'arabul musta'riba su ne larabawan da suka zama larabawa jikokin annabi isma'il alaihi salam to su ba a samu wannan tasirin na mulkin mallaka a kansu ba akwai larabawan kudu su ne larabawan yaman al-qahtaniyun su wannan an samu daga cikinsu waɗanda suka zama kirista amma cikin larabawan wato larabawan arewa ba a samu wannan ba don haka su ne larabawan da ba a iya musu mulkin mallaka ba duk da cewa ga dauroli nan masu ƙarfi da aka yi waɗanda suka yi mamaya a garuruwa daban-daban amma ba su iya mamaya a yankin larabawa ba ga Bukhtanassar wanda ya bautar da banu Isra'il yahudawa a babila shekaru masu yawa amma bai taɓa yin tunanin ya kai wa larabawa farmaki ba Allah bai bashi wannan ikon ba haka nan ga mutanen girkawa da rumawa waɗanda su ma suka mallaki yankuna masu yawa tun daga Masar har zuwa kan iyakokin Iraq shekaru masu yawa suna mulkin waɗannan yankuna amma ba su iya wato taka ƙafarsu ƙasashen larabawa ba ba su iya shigowa ƙasashensu suka ci su da yaƙi ba haka nan ga lokacin da Alexander al-Maqduni ya yi nashi tashi da shi da halifofinsa manya-manyan mayaƙan Rumawa waɗanda suka ci garuruwa da yaƙi amma ba su iya tunanin su shigo ƙasashen larabawa da yaƙi ba saboda ɗabi'ar da ƙasashen larabawa take da shi yanayin da yake na ƙasashen larabawa yanayi na guraren da yake da sahara guraren da yake da manyan duwatsu bai ba wa irin su Alexander dama da shi da sojojinsa kawo hare-hare har da su ji su da yaƙi ba Allah ya kare su da wannan sannan ga manya-manyan dauroli guda biyu wanda yankin larabawa yake tsakiyarsu manyan dauroli guda biyu waɗanda suke da faɗa a ji a wancan lokacin daular Rumawa da daular Farisawa wanda suka sa wato ƙasashen larabawa ko yankin larabawa a tsakiya amma duk da haka ba su iya kai musu wani samame ko wani fari ba ballantana su ci su da yaƙi bayan mutanen Habasha nasaran Habasha bayan sun yi nasara sun kama yankin Yemen da yaƙi a wannan lokaci ɗaya daga cikin manyan komandojinsu shi ne Abrahata shedaɗinsa ya riya masa cewa ya kawo hari garin Makka ya ci garin Makka da yaƙi har ma ya rushe Ka'aba amma daga ƙarshe ya Allah ya yi da shi Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo farsala alaihim tsairan ababin tarmihin bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya aiko masa da tsuntsaye dodo-dodo wanda suka rika jifansa da duwatsu na ƙonannen yumɓun wutar jahannama ya mayar da su wato rididdigaggu kamar wato karmamin da aka ci aka rididdige shi to haka Allah ya yi musu ya halaka su ba su samu wannan nasara ba to duka wannan kariya da Allah subhanahu wataala ya ta bawa yankin larabawa ya ta bawa al'ummar larabawa ba don wani abu ba ne saboda al'ummar larabawa su ci gaba da zama al'umma ce da babu wata al'umma ko wani addini babba da ya shige su har ya musu tasiri a kwakwalensu ya musu tasiri a tunaninsu ya musu tasiri a zukatansu zanto suna da wato zuciya wacce take a bude, babu wani abu da ya shiga ya kankane ta, ta yadda idan addinin musulunci ya zo musu ya kasa samun gurin zama a cikinsa. Sai ya zanto Ubangiji ya ba su wannan kariya, da ya zanto musulunci ya zo suka karbe shi, wannan karfin zuciya da Allah subhanahu wataala ya ba su ta zanto makamashi da suka yi amfani da ita wajen ɗaukar kalmar Allah. Sannan abu na hudu, al'ummar Laraba su ne al'ummar da ba su da wani ilimi rubutacce, ba su tasirantu da wani rubutaccen ilimi gurbatacce ba. Kun san cewa akwai al'ummun da suke manya kamar Rumawa, kamar al'ummar Farisawa, kamar al'ummar Indiyawa da sauran al'ummu, suna da ilimummukansu da falsafarsu wacce ke rubutacciya, wacce suke girmamawa, suke ɗaukanta wata shiriya ce gare su ta yi tasiri a kansu, duk da cewa ilimummuka ne gurbatattu. To su Larabawa al'umma ce ummiya, ba sa rubutu ba sa karatu, don haka ba su ma karanta wani abu na wani ilimi gurbatacce da zai zo musu tasiri ba, wanda zai tsaya musu a ƙoƙon zuciya yayin da gaskiya ta zo musu, wannan ilimin kuma ya zanto ya hana su karɓar gaskiya, domin suna ga cewa su ma mutane ne masu ilimi. Mutanen Farisa da Rum da mutanen Indiya a wancan lokacin suna ji da ilimi, suna alfahari da ilimin da Allah ya ba su, da fasahar da Allah ya ba su, da wayewar da suke da ita, da falsafar da suke da ita, don haka tana ɗaukan hankalinsu, tana sa su girman kai da jijji da kai, don haka suna ganin suna da wani abin da ba wanda zai isa ya kawo musu wani da zai raba su da nasu. To amma su Larabawa ba haka suke ba. Allah subhanahu wataala ya yi magana game da waɗancan al'ummomi, ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu يكسبون ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى يكي تشوى أفلم يسيروا في الأرض أشيب سيت فيها أبايا كسابا فينظروا سدوبا سقاك يا قرشان وأن سكا قباتي سيكسن تشي كانوا أشد منهم قوة ثم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا ثم فيسوا يوى ثم كما فيسوا كرفي sun kuma fi su barin gurabe a bayan ƙasa. Allah ya ce fama na anhum ma kanu yaksibun, amma abinda suke tsururuta suke aikatawa bai tsinana musu komai ba. Ubangiji ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, lokacin da manzanninsu suka zo musu da ayoyi da hujjoji bayyanannu, farihu bima indahum min al-ilm, sai suka rika alfahari da ilimin da suke da shi, daga ƙarshe abinda suke yi wa izgili ya faɗa a kansu. Kaga Ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar ya bayyana cewa waɗancan al'ummomi sun ƙi yadda da abinda manzanninsu suka zo musu da su, saboda suna ganin suna da ilimi, ilimin da suke da shi ba zai bar su su karɓi wani abu na shiriya ba, suna ga suna da ilimi da wayewa, don haka ka aka musu wani abu na gidadanci ko na ci baya. To amma su Larabawa allinan zuciyarsu babu wani rubutaccen abu a ciki, in ma akwai wani abu bai wuce wa tsatsale irin na jahilci da na ainihin ƙauyanci ba, dan wa tsatsale ne a ciki wanda in aka tashi goge shi ba za a sha wahala ba, bai kama zuciyarsu sosai ba. Abin nan da ake cewa al-jahlul basit shi ne mutumin da bai sani ba, kuma bai san ba. To kaga shi afwan wanda bai sani ba kuma ya san bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba, kaga wannan ilmantar da shi ba zai masa wahala ba. Kamar yadda muke ganin ga mu akan ƙasa, amma ba mu san menene a can cikin ƙarƙashin ta ba. In an tambaye ka menene a ƙarƙashin ƙasa, zaka ce baka sani ba. To saboda haka idan wanda ya sani ya zo yana maka bayani, ba za ka sha wahala ba wajen yarda da shi. Wannan shine al-jahlul basit, mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba. Jahilcin su ba al-jahlul murakkab bane. Jahlul murakkab shine mutumin da bai sani ba kuma yadda bai sani ba. To wannan ilmantar da shi yana da wahala, domin shi yana ganin ya sani. Idan ka zo ga wanda bai sani ba yadda kuma bai sani ba, kace yaushe aka yi yakin Badar, zai ce maka ban sani ba. yaushe aka yi yakin Badar zai ce ban sani ba, to kaga wannan shi cikin sauki za ka karantar da shi sanda aka yi yakin Badar, sai masa an yi yakin Badar shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wanda kace da shi yaushe aka yi yakin Badar yace shekara ta uku, to in ba a yi sa'a ba sai kun yi rigima kun kai ruwa rana kafin ya sauka daga cewa ta ukun ce, kaga shi yana ganin ya sani amma bai sani ba, abinda ya sanin ba haka yake ba. Shi yasa suke cewa al-ilmu idraku shay'i ala ma huwa alaihi, idraku shay'i ala ma huwa alaihi, ka fahimci abu a yadda yake ba ka fahimci abu a baibai ba. Shi wannan yana ganin ya fahimci abin amma laisa ala ma huwa alaihi, a baibai ya fahimci shi. To shi yasa wanda yake da ilimi, wanda yake da al-jahl al-murakkab, yake da wuyar sha'ani, inda har yana kan kujerar ya sani, to mu'amala da shi tana da wahalar gaske. To larabawa jahilcinsu jahilci ne wanda yake basi, ba su ma karanta ba, ba su ma yi wani bincike ba, ballantana a zo musu da wani ilimi su ce ba su yadda da shi ba. To wanda yana daga cikin hikimar zaɓo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan al'umma ta larabawa. Sannan idan aka dubi inda suke zaune, inda Allah subhanahu wataala ya aje su, inda ya aje su wannan su larabawa a wancan lokaci, kuma su ne a tsakiyar duniya, wancan lokaci su ne a tsakiyar duniya, kasashen Asiya ta gabashinsu, kasashen Afirka ta yammacinsu, sannan kuma yakokinsu na arewa hanya ce wacce za ta kai ka har cikin kasashen Turai, sannan bangaren da suke bangaren da ruwa yake Bahar Maliya shi kuma zai kai ka zuwa ga wasu tsibirai da suke da nisa. Lokacin da Larabawa suka karɓi musulunci suka fita domin yaɗa musulunci, suna fita ta nahiyar Iraki, nan da nan sai ga su sun shiga Iran, sun shiga Turkustan, sun shiga Khurasan, sun shiga Sistan, Baluchistan, su ne Kabul, su ne India. Cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi ta wannan nahiyar har sun kai shiga cikin ƙasar India. Ta ɗaya nahiyar kuma ɓangaren Sham, lokacin da suka fita ta Sham sai ga su sun shiga Masar, sai ga su sun shigo Afrika, yankin Afirka, sai ga sun shigo Algeria, sai Tunis, sai Marrakesh cikin ƙasar Morocco, haka har suka ce sai ga su a Spain, sun fada cikin garin Spain. Haka nan ta ɓangaren ruwa shi ma, nan da nan suka shiga Afirka ta nan, suka shiga Habasha, suka shiga Zanzibar, sai ga su a cikin tsibiran ƙasar India. Haka nan suka shiga tsibirin Jawa da Sumatra a cikin ƙasar Indonesia, sai ga su har sun iso ƙasar China. To ta wani ɓangare kuma sai ga tutocin musulunci suna kaɗawa a kan tsibirin Cyprus da Crete da Sicilia a cikin ƙasar Italy. Saboda a inda suke ta ko'ina suka kutsa, to hanya ce da za ta kai su zuwa ga inda suke so cikin sauƙi. Wannan zai nuna maka hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa wa al'ummar Larabawa ya zaɓa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar Larabawa, kasance su ya aje su a ummul qura, a ummul qura, uwar alkayu gaba daya. Saboda haka cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi da'awar musulunci ta shiga ko'ina a duniya, duk wuraren nan da na ambata cikin ƙanƙanin lokaci da'awar musulunci ta kai nan. Yau da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyane a India ko a China, to tafiyar da za a yi, tazarar da take tsakanin waɗannan garuruwa da ƙasar Spain ko Sicilia a cikin ƙasar Italy, to da tazara ce ba kaɗan ba. Idan daga Madina zuwa Madrid kilomita 700, to inda a ce daga India ne za a je Madrid kilomita 800 ne, kaga tafiyar ta ƙaru. Haka nan daga Madina zuwa Sicilia cikin Italy tafiyar kilomita 4,600 ne da wani abu, inda a ƙasa za a tafi barra. To amma inda daga India ne za a tafi Sicilia cikin ƙasar Italy, to da za a shafe tafiyar kilomita 6,000 ne da 300 da wani abu. Haka nan da a China ake, wanda yake China in zai shiga Italy to sai ya yi tafiyar kilomita 9,400 maimakon tafiyar 6,000, zai yi tafiyar 9,400. Idan kuma daga China ne zai je Madrid a ƙasa, sai ya yi tafiyar kilomita 11,269. Saboda haka tazarar ta fi nisa da a ce a China ne aka yi annabi, ko da abin da kafin ya shigo mana nan ma, ka ga tafiyar da zai yi ba kaɗan ba ce. amma a inda aka aje shi sai ya zanta ko ina suka keta sai kaga cewa sun isa inda za su je a cikin sauki. Saboda haka zabin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar Larabawa wacce garin Makka da Madina a cikin kasar Hijaz, to ba karamin hikima bace Ubangiji ya nuna a gurin. Sannan kasancewar su ita ce al'umma wanda suke da shaja'a, suke da jarunta, ba sa tsoron yaki. Su a gurin su ma yaki shine wato wasan da suka fi so, shine favorite game din su, wasan da yafi so Balarabe shine a wancan lokaci yaki. Shi yasa suka iya tsayawa suka fahimci al'ummomi da hukumomi na duniya gaba ɗaya su kadai, suka kalubalanci Kaisara da Kisra, Kaisara na Rum da Kisra na Farisa, suka kalubalance su a lokaci guda. A lokaci guda al'ummar Larabawa sahabbai suke yaƙi da daular Larumawa ta ɓangaren Iraki da kuma daular wato daular Rumawa ta ɓangaren Sham da kuma daular Farisawa ta ɓangaren Iraki. A lokaci guda suka iya fuskantar waɗannan manya-manyan daulori biyu da yaƙi, kamar a ce a wannan lokaci a lokaci guda wata ƙasa ta tsiri yaƙi da Amerika da Rasha, tana yaƙi da Amerika kuma tana yaƙi da Rasha. To ka san in ba ta san mai ta taka ba, sai ka san ta tsokano abin da yafi ƙarfinta. Kuma a wannan lokacin ba yawa ne da su ba, sannan ba wani makami ne na a zo a gani ba. Ba su da yawa, sannan ba su da wani makami na a zo a gani. Amma duk da haka Allah ya ba su nasara gagaruma. Wannan yana nuna maka irin jaruntar da suke da su. Sannan kuma abu na bakwai, mutane ne waɗanda suna da Hamas, suna da kishin abin da duk suka sa a gaba. Duk abin da suka rungume shi to daga sai suke. Ba sa masa rukun sakarin kashi. Za su rike abin, za su yi shi da gaske don sun yarda da shi. Shi yasa tunda suka fara sha'anin harkar da'awa ta musulunci, suka kuma rungume ta hannu biyu har zuwa yau ba su saki ba. Har zuwa yau al'ummar Larabawa ba su saki sha'anin da'awa ba, kira zuwa ga addinin musulunci. Haka suka ɗauko addinin musulunci suka yi dakonsa, manya-manyan duwatsu ba su hana su wucewa ba, haka nan tekuna manya-manya ba su hana su ketawa ba. Haka suka keta suka shigar da tauhidi ko ina da ina a duniya. Sannan abu na takwas, mutane ne da suke faɗar gaskiya, ba sa wa ƙumbiya-ƙumbiya. Wato jaruntarsu bata taƙaita a gangan jikinsu ba kadai, jaruntarsu ta haɗa har da jarunta ta zuciya. Jarumai ne har a zuci. Abinda suka yarda da shi suke furtawa, ba sa furta abinda ba shi ne a zuciyarsu ba. Wataƙila wani ya ce taya aka samu munafukai a cikinsu. Man hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq. Taya aka samu munafukai? An samu munafukai a Madina ne, ba a Makka ba. A Madinan ma sakamakon cakuduwa da Yahudawa. A nan ne suka koyi ɗabi'ar munafici, amma ba ɗabi'ar Balarabe ba ce. Saka munafici ɗabi'a ce ta Yahudi. Saboda a nan ne suka koya. Amma in ba haka ba, su mutane ne waɗanda suke suraha, masu faɗar abin da yake cikinsu, ba su da jirfin ciki. Idan suna sanka, suna sanka, za su kuma gaya maka suna sanka. Idan ba sa sanka, ba sa sanka, kuma za su maka ba sa sanka. Saboda haka la yakhafuna billahi lawmata la'im, suna bisa fitrarsu. Shi yasa in suka ga gaskiya, in gaskiya ta zo musu ba su fahimce ta ba, za su yaƙe ta. In kuma suka fahimce ta, so za su yi yaƙi don ba ta kariya. In ba su fahimce ta ba, za su yaƙe ta iya yaƙi. In kuma suka fahimce ta, za su ba ta kariya kuma da jininsu da gangar jikinsu. Shi yasa Suhail ibn Amr, lokacin da aka zo rubutun sulhul Hudaybiyya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, a cikin takardar sulhu aka rubuta cewa haza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, wannan shine abinda Annabi sallallahu yaka ce, aka faɗi sunan Annabi Muhammad ibn Abdullah, aka ce Rasulullah, manzon Allah, yayi wato yarjejeniya da shi da Quraishawa. Sai Suhail ibn Amr, wanda shine wakilin Quraishawa, sai yace a dakata, shi bai yadda a ce Rasulullahi ba. Yace wallahi لو كنا نعلم أنك رسول الله ما سددناك عن البيت ولا قاتلناك ce wallahi da mun san kai mun yadda kai manzon Allah ne to ba za mu hana ka zuwa ɗakin Allah ba kuma ba za mu yaƙe ka ba saboda haka tunda suka yaƙe shi su a ransu ba su yadda shi ne ba inda kuma sun yadda shi ne to ba za su taɓa hana shi ba haka nan lokacin da yaƙi ya yaƙi a ma'arakatul Yarmuk yaƙin Yarmuk yaƙin musulmi lokacin sayyidina Abubakar da Rumawa yaƙi ya tsananta a lokacin Ikrima ibn Abi Jahl bayan ya musulunta da yaƙi ya yaƙi ya tsananta yayi tsanani sai yake cewa qataltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli mawtin wa afirru minkum alyawm na yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a guri a wurare ba kadan ba in bar ku zan guje muku wato abin da yake nufi anan shine a lokacin da yake kafiri kafin ya musulunta duk inda ake yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ya je yaƙe shi sai yanzu da ya musulunta kuma yana yaƙi da makiyansa sai ya jama ya gudu sai ya kira ya yi shela ya ce man yubayu ala al-maut waye zai yi mun mubaya'a akan mu mutu wanda ya yadda ya mubaya'a da shi ya zo suka yi mubaya'a irin yadda suka rika musanyan takaddu a tsakaninsu su faɗa su faɗa a zo da wata matsala ko wani batu mai wahalar sha'ani su iya kawo mafita daga cikin wannan batu akan wannan batu wannan zai tabbatar maka da cewa mutane ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su hankali mai zurfi kuma ya ba su hikima mai zurfi saboda haka kaga masu irin wannan hankali da hikima sun cancanci ya kasance daga cikinsu aka zabo annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na goma mutane ne masu kaifin kwakwalwa da karfin kwakwalwa da kaifin kwakwalwa da karfin kwakwalwa kwakwalwarsu tana da kaifi kwarai da gaske wajen gano abu mutane ne masu wayo wajen gane abu sannan kuma suna da karfin kwakwalwa da abin da suka ji to sun rike shi wannan kuma fitira ce ta Ubangiji duk sanda mutum ya zanto yana da rauni ta wani bangare sai kaga kuma Allah subhanahu wataala ya bashi karfi ta wani bangare da sai zanto suna da rauni ta bangaren ilimi na nizamiya ba su da wani ilimi tsararre rubutacce kamar yadda sauran al'ummu suke da su a wancan lokacin saboda haka ba su da inda suke tara abubuwa su taskake su yi rubuce-rubuce su killace abubuwansu ba su da wannan to sai Allah ya musanya musu kuma da basira mai ƙarfin gaske da ƙwaƙwalwa mai ƙarfin gaske mai kaifi kuma mai ƙarfi saboda haka duk abin da suka ji to sun ji kenan sun rike ba maganar cewa sun manta da abin da suka ji wannan kuma hikima ce ta Ubangiji duk gabar da kafe amfani da ita sai kaga cewa wannan gabar tana ƙara samun ƙarfi da ƙwarewa a cikin amfanin da kake yi da ita duk gabar da kafe amfani da ita a jikinka ko hannunka shi ka saba ɗauka da shi ka aje da shi wanda ya rasa hannu sai yake amfani da ƙafarsa to sai kaga cewa ƙafarsa yau da gobe ta saba yadda kake sarrafa abubuwa da hannunka shi kuma ka sarrafa abubuwa da ƙafarsa wanda Allah ya hana ya musu da musu shi da kwakwalwa sai kaga kai abin da za a tunana ta maka kana mantawa shi da an gaya masa sau ɗaya zai iya dawo maka da shi cikin tsakanin lokaci kuma ko bayan wani lokaci ka zo ka same shi ka tambaye shi zai gaya maka wannan abin da ya musu da shi bayan wani lokaci wannan haka Ubangiji ya kisha anan sa in ya raba ka da wani abu sai kuma ya musanya maka shi da wani abu daban to haka Allah ya musanya musu da suka rasa tsarin karatu na nizami sai Allah subhanahu wataala kuma ya ba su kwakwalwa mai ƙarfi akwai sanda aka zo aka karanta kasidar Umar ibn Abi Rabi'a min ali nu'min anta gadin fa mubkiri gadata gadin amsa'ihim fa muhajjiri kasida ce mai baiti 75 da wani abu a zama ɗaya aka karanta Abdullahi ɗan Abbas ya kuma dawo da ike da ciki daga farkon ta har ƙarshe a zama ɗaya to haka Allah ya ba su irin wannan zarangwana da irin wannan wato ƙwaƙwalwa mai kaifi ƙwarai da gaske to saboda haka wannan shi kansa wani tanadi ne Ubangiji subhanahu wataala yayi na ya tsare shari'arsa ta hanyar kokwalan su a tsare shari'arsa ya tsare alqur'anin sa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kokwalan da Allah ya ba su don haka duk abin da suka gani ko suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sun ji kenan sun fahimta kuma sun kiyaye shi ya zanto wannan ya taimaka wajen wato kiyaye shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to duk da waɗannan abubuwa da muka ambata waɗanda muka ce suna daga cikin dalilai da yasa Allah subhanahu wataala ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin irin wannan al'umma da ta fito daga wannan wuri ba za mu gushe ba muna nana ta cewa wannan duka zaɓin Allah ne shi ya ga dama ya yi wannan zaɓin tun fil azal tun daman can Allah subhanahu wataala ya san za su rayu cikin ɓata za su rayu cikin duhun jahilci to amma Ubangiji subhanahu wataala ya aje musu irin waɗannan sifofi ya aje irin waɗannan sifofi masu kyau a tarensu saboda akwai ranar da za ta zo Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana addininsu a cikinsa waɗannan sifofi su za su taimaka wajen fito da wannan addinin da ya yada shi da bashi kariya a duniya ba muna da su to ba su kai wanda suke tattare da waɗannan mutanen ba su suna da su wato sifofin sun kai gaya sun kai matuƙa a tare da su shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya tattara wannan amanar duka da ya tashi danƙata sai ya danƙata a hannunsu sai ya aiko da manzan daga cikinsu ya karantar da su su kuma suka karantar da duniya Imam Muslim da Tirmidhi su rawaito hadisi daga Watila ibn al-Asqa yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم الله سبحانه وتعالى النبي يكي تشوى الله يزاب كنانة كبيلة كنانة دقائيا النبي إسماعيل يزاب قريشا دقائيا كنانة daga cikin Qurayshawa kuma ya zabo gidan Banu Hashim daga gidan Banu Hashim kuma Allah ya zabo ni kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zababbe ne daga zababbu daga zababbu daga zababbu daga zababbu saboda haka daga ko ina sai da Allah ya zabo shi saboda haka ya taho ne cikin zabi na Ubangiji duk yadda za mu faɗi irin sifofi da waɗannan da wannan al'umma ta Larabawa ta sifanta da shi wanda ta sa Ubangiji subhanahu wataala yayi wannan zabi ba za mu manta da cewa wannan kuma zabi ne na Allah tun fil azal ba tun fil azal haka Allah yayi abin sa Imam Ahmad da Tirmidhi sun rawaita hadisi sanadin sa hasan ne fi shawahid daga Al-Muttalib ibn Wada'a ibn Abi Wada'a yake cewa Al-Abbas baffan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen sa wata rana فكأنه سمع شيئا كما رياج أن فأى والنبي صلى الله عليه وسلم وتمغنى مردائي فلك تباتا مسلي تباتا مسلي لما كي يزورن سأباتي يعني كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونذي لك فأرئل ونم مغنى مردائي أكنسا النبي يغيشي سي النبي يتيرشي من أنا يتنبي بفلس عبد الله العباس ابن عبد المطلب يتيرشي من أنا ni wane ne sai dukkan sahabbai suka ce anta rasulullah anta rasulullah alayka salam kai manzon Allah ne to ba wannan annabi yake so su ji ansar ba sai ya ce da su ana muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib inna allaha khalaqal khalqa faj'alani fi khayri firqa thumma ja'alahum firqatayn فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا سيأتي لسو أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب شني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب تشي للي الله يهدي تشهد التا إلى أن في يهدي تشي متندى الجن الله يهدي تشي هل التا يهدي تشي متندى الجن فجعلني في خيرهم سأل الله يسني أن تشكي ما في الخير هل التا سوني مين سوني متاني ya halicci mutun da aljan sai ya zabi cikin halittun sai ya zabi mutane sai ya sani a cikin su dan sune mafi alkhairi thumma ja'alahum firqatayn su wadanda mafi alkhairi sune mutane guda biyu sai Allah ya sanya su firqa guda biyu wato ya sanya su bangare biyu ya sanya su larabawa da wadanda ba larabawa ba larabawa da ajamawa wato larabawa da kuma mu فجعلني في خيرهم فرقة سي النبي يساني أنا أشكي ما في الخير سوني وقت أن تسكي لاربا با أجمع وابا وتو لاربا واني دا وانا با لاربا با ويمو كان يجبني وانا با لاربا با دو دك دا با توري دا با تركي دا با فارسي دك دك كمو منا دك أجمع واني كفو لو كان مو كان يجبني أجمع با مو كان يجبني لاربا سو كان يجبني كوي لاربا سوران كما آزسني saboda haka sai ya sa ni a cikin mafi alkhairin su sannan summa ja'alahum qaba'ila sai sanya larabawa suka zanto kabilu kabilu ne faj'alani fi khairihim qabila sai ya sanya ni cikin mafi alkhairin kabilar su sune quraishawa sai ya sa shi daga cikin quraishawa summa ja'alahum buyutan sai ya sanya quraishawa suka zama buyut gidaje ne sune suke kira al-butun faj'alani fi khairihim baytan sai sani a cikin mafi alkhairin gida shine gidan Banu Hashim fa ana khairuhum nafsan ni ne mafi alkhairin su ta fuskar zati na halitta ta wa khairuhum baitan kuma ni ne mafi alkhairin su ta fuskar gidan da na fito wato ta fuskar gidan da ya fito da nasabar da ya fito saboda kaga Allah subhanahu wataala duk ya duba abin da ya duba ya fifici bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito akan duka wani bangare da ba annan annabi ya fito ba shi yasa larabawa ko mun lalace wasu idan ka kwatanta su da sauran al'ummu to za ka cewa sun fi dama dama duk lalacewar da za su yi ba za ka hada su da waɗanda ba larabawan ba alkhairi yana tare da su mutane ba za su san wannan ba sai sun yi mu'amala da masu addinin cikin su ba wanda suka saki addinin ba tunda koyarwar addini ita ce take dawo da mutum kan fitrarsa ta asali idan ya saki fitrarsa ta asali to sai koyar in ya saki addini sai koyarwar sai fitrarsa ta asali ta gurbace an gane in ya bar addini to fitrarsa ta asali halittarsa ta asali da ya masa sai ta gurbace sai ta lalace haka in ya dawo kuma addini to sai kaga kuma ya dawo da asali da wato da asalin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faqa wanda suke zababbun ku a jahiliya sune za su zama zababbun ku a musulunci in suka yi ilimi suka san addini saboda ka duk lokacin da suka saki addini sai su koma kamar maguzawan ba sura sauran ba bambanci amma in suka da addini kuma to sai kuma su yi zarra an fahimci wannan saboda haka suna nan da martabar su matukar za su rike addinin su idan suka saki addinin to za su koma cikin wancan jagwalgwali ci bayan da suka bari a baya na jahiliya lokacin da waɗancan al'ummomin suka ci gaba su suna baya addinin musulunci kuma ya zo ya sa su suka zanto a gaba waɗancan suka dawo baya to da zarar suka saki addinin to za su sake koma baya saboda haka wannan shine sirrin ba wai sirrin yana cikin jinsin ba jinsin asalin sa Allah ya yi masa albarka jinsin balarabe in muna magana akan jinsi ba muna magana akan daidaiku ba muna magana akan wane da wane da wane ba jinsin balaraban Allah ya masa albarka shine ya saki hanyar Allah sai Ubangiji subhanahu wataala ya mai da shi waccan rayuwar tashi kafin zuwan annabi yace wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wannan batan shine zai kuma dawowa matukar ya saki wannan koyarwar da annabin ya zo yi masa yasa sayyidina Umar da bayan an ci farisa da yaki an ci daular Farisa da yaki Furs an ci su da yaki yake gaya wa sahabbai cewa Allah ya daukaka mu ne da wannan addini idan muka ce zamu ne mu daukaka a cikin wani abu ba wannan addinin ba to Allah zai kaskanta mu saboda haka in yau kuna ga akwai wasu al'ummomi na Larabawa da suke cikin kaskanci ba komai ya ja musu kaskanci ba ba jinsin su na Larabawan ne ya ja musu kaskanci ba barin abin da ya daukaka su a baya shine ya ja musu kaskanci wanda kuma kowane ne yau ya saki addinin Allah to zai rayu cikin kaskanci zai rayu cikin kaskanci ne kuma ba zan dauke masa kaskancin ba sai ya koma zuwa ga addinin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ba zai dauke mana kaskanci ba hatta tarjo ila dinikum sai kun koma zuwa ga addini saboda addinin shi ya daukaka su shi kuma ne zai tsare musu daukakar da zarar suka bar shi za su koma cikin kaskanci amma jinsin Larabawa jinsi ne mai daraja kamar yadda kuka ji annabi ya faɗa ba magana ta bace inda so samu ne zan so jinsi na ne yafi amma magana ce ta addini kudurci cewa jinsin Larabawa shi yafi falala wannan addini ne mu a gurin mu ba wai wani abu bane in ba addini bane sai mu dawo mu ce jinsin mu mu bakake shi yafi sai kuma mu tafi neman hujjoji kuma ba za mu rasa ba abinda muka fada da daidai Allah ya ba mu daga abinda muka fada da Allah ya ba mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh